بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abarkanmu da haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar 25 ga watan Al-Muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan makaranta tamu ta Darul Hadis Salafiya da ke Zaria a Najeriya makarantar Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa mun saba cewa irin wannan safiya ta kowace Lahadi muna yin karatu ne daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Yusuf ibn Abdul Barri An-Namari rahmatullahi alayhi to dama shi wannan karatu kafin mu fara yin shi kadai muna gwama shi ne da wani littafi wanda muka sauke a baya shine littafin Alfiya ta hadisi ta al-Iraqi ta Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alayhi to tun lokacin ba mu sake gwama littafin da wani littafi daban ba sai a wannan yanayin muka ga dacewar mu sake dauko wani littafi cikin jirangin littafan da suna cikin ababen da muke burin mu ga mun karanta mun tsinci abin da zamu tsinta a cikin su shine muka sake dauko wani wanda zamu gwama su so da haka wannan zai zama darasi na daya daga littafin akhlaqul ulama wallafar abubakar muhammad ibn al-husayn ibn abdullah al-ajuri al-imam al-ajuri wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara daya suka rasu shi da al-imam abul qasim at-tabarani Allah ya gafarta musu ga baki dayan su wannan littafi daya ne daga cikin littafai muhimmai a babul ladabba na ɗaliban ilimi da malamai da masu koyon karatu akwai abun lura game da zaɓin littafin a daidai wannan lokacin muna rayuwa a wani lokaci wanda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa hanyoyin samun ilimi mutane da yawa suna iya samun ilimi yanzu cikin sauƙi ba tare da wahala irin ta da ba to a ɗabi'ar ɗan adam kuma duk abin da ya sauƙin samuwa to akwai yiwuwar darajar shi ta kare a idan mutane duk abin da ya samu da sauki akwai yiwuwar komai darajar shi sai zama ta kariya idan waɗanda suka same shi ba tare da sun sha wahalar da a ɗabi'ance ya kamata su sha kafin sanwa wannan ita ce mushkilar da ke samun mutanen da suka samu kuɗin gado da ake canfawa cewa kuɗin gado ba su da albarka ba rashin albarka ba ne a rashin sanin wahalar samun su shi wanda ya mutu ya ba kuɗin za ka ga ya iya alkinta kayan shi saboda shi ya san wahalarsu amma waɗanda kawai buɗe ido suka yi suka ji an ce to kowa ga ka sanka to kawai sai su ci gaba da badan badama kafin gari ya waye sun kuma yadda suke ina fata mun gane wannan yawwa haka lura da kyau ka gani yanzu kai a gidanka da ka san tsadan madara da milo da sukari ya kake in ka zo shan shayi kana lallaɓawa to da za ka yi wani baƙo wanda bai san wannan duniyar ba in ya zuba shayi ya zuba madara sai ka ji kanka ya sara so za ka kawai yana neman ya maida shi koko ne ko mun gane to ilimi wani abu ne mai matuƙar daraja kamar yadda duk muka sani amma sai Allah ya kawo mu wani zamani na jarabawa shine sai Allah ya sauƙaƙa hanyoyin da za a bi a same shi wanda da sai an sha wahala ake samunsa so da haka ana kimanta abin ko don wahalar amma yanzu da sauƙi ake samunsa mutum ya zaune daga comfort ɗin ɗakinsa ko comfort ɗin office ɗinsa zai amfani da hanyoyin sadarwa na zamani ya kwashi ilimi mai yawa a kusan kowane fanni to wannan sai ya rage daraja abin a idon mutane na ɗaya kenan don haka akwai buƙatar a sake mutane tarihin daraja ilimi ko da yaushe don su sani cewa duk da wannan sauƙin da aka samu fa to ba dole fa a daraja ilimi da abu ne mai daraja na biyu samuwar ilimin ta hanyar ba sai an zauna kai tsaye da malami ba an samu wata sabuwar hanya da ta sa mutane su koyi ilimi ba tare da sun zauna da malamai ba ya sa sun yi asara wani sashi na abin da yake part of abin da ake sa rai su samu tare da ilimi shine tarbiya daga malaman dan da ita kuma tarbiyar da zaka samu da malami sai ka zauna da shi ko mutumin da ya taso maraya kaga bai da za'a samu kulawar uba tunda bai da uba a kusa to haka wanda ya koyi ilimi distance learning ba zai ci albarkacin hulɗa da malamin shi ta yadda zai koyi halaye da ɗabi'un malamin malamin ya ga cewa yayi kaza ba daidai bai ce ka bari kaza ake ka ai kaza ba zai taɓa samun wannan a falalar ba inda za mu gane wannan ƙararren shi ne yanzu ta nake duk hadisan nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga sanan muna karanta su kullum amma me yasa ba za mu taɓa samun falala irin ta sahabbai ba tunda mun ga hadisan da suka gani din saboda mu rabba mu rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi mu fahimci yadda annabi yake da su suka fahimta saboda su sun rayu da shi ne kamar yadda makarizi yake faɗa cikin tafin shi da muke faɗa jiya yace ka ji labarin musiba guda goma ba za ka fahimci yadda musiba take ba kamar yadda wanda ta faru sau ɗaya a kan shi zai fahimta in aka mutum mutuwa ƙwaya ɗaya zai fahimci ya mutuwa take amma wanda ya ji labarin mutuwa har guda goma da aka yi masu ban takaici ko ban abin nan ko sanya baƙin ciki ba zai fahimci zafin mutuwa kamar yadda wancan ya fahimta ba kamar yadda mace wadda ta taɓa yin ɓari ta san ciwon rasa ɗa ba za ta yi ɗaya da wanda misali ta haihu har sau goma amma ɗanta bai taɓa mutuwa ba ko mun gane to zaka wanda ya yi mu'ayashan abu ba kamar wanda ya ji labarinsa ba so zaka wanda ya yi mu'ayashan malami ba kamar wanda ya ji labarin malami daga nesa ba ne so zaka wannan ma yana nuna akwai buƙatar a sake a ci gaba da nannagawa mutane ladubban ilimi da ladubban ɗalibai don a rage wancan abin nan ɗin sannan abu na uku shine samuwar ɗalibai waɗanda suka koyi karatu ba tare da sun yi zama da ya dace da malamai ba har an juya generation ɗin irin wannan ɗaliban sun fara zama malamai malamai waɗanda ba su zauna da ɗalibai ba to wannan yana da haɗari ƙwarai a cikin al'umma kamar mutum ne ya zama ya koyi mota da kanshi ya koya ba taɓa nuna mashi ko da ya yi ƙarfin halin da ya iya tuƙa ta ya iya canza giya ya san inda ya kamata ya taka birki ko ya ɗaga to lallai wata zai kashe mutane kuwa saboda ya rasa asalin instruction da ake buƙata wajen koyon kana tunanin misali zaman mutum a gaban TV yanzu ko gaban YouTube ya ta kallon videos na yanda ake yin tiyata yanda ake yin operation a asibiti ya ce ya kalla ya daɗe yana kalla zai ba shi dama kawai buɗe asibiti ya fara yanka mutane jama'a zai yi ya ce wannan bidiyon zai dinga kalla yana yankawa komai yanda ya maskarin yaya ake a bidiyon bai yiwuwa ya zama likita kuma kai in ka san irin shi na likitan bayan da ya kai mishi matarka ka ce a mata CS sai dai daman kai ne ya kashe ta ne kawai so da haka an samu generation na irin waɗannan ɗaliban ba su jira sun gamu da malamai ba ballantana malamai su koya musu tarbiyya balantana malamai su yaye su ce mun yadda ku je ku karantar su da kansu ne suka ji mun isa mun sha mun ƙoshi mu ma mun kai mu yi malanta wannan ma yana daga cikin haɗarin da ake ci sannan haɗari na gaba shine canza rayuwa ta zo da wani canji game da manufar malanta a musulunci da ana yin malanta ne don a karantar don a nuna mutane Allah a yi musu wa'azi a tunatar da su a ba su fatawa a ba su shawara a jagorance su a addinance mai yin wannan abun ladan Allah lada yake nema a wurin Allah neman shiga yake a wurin Allah neman dace yake a wurin Allah amma yanzu galibin mutane za ka ga suna ma furtawa ƙararra cewa suna son su yi malanta ne don wani abu wanda ba wannan ba wataƙila ya ga wani malami da ya shahara to yana sha'awar shahara a matsayin shahara ɗaya daga cikin cutukan da Allah ya san sha'awa na daga cikin cutukan da Allah ya zartu ɗan adam da shi to yana ganin yana so ya shahara ko bai so ya shahara da abin banza to me zai hana ya shahara da malanta wato yanzu shahara ce kawai manufar shi irin tawani ko kusa da ita wani kuma yana ganin irin alfarma da malamai suke samu a wannan zamanin gwamnati ta yi da su jama'a su yi da su tara masoya su tara abin duniya mata su ta ƙaunar su wannan yake gani wani kuma so yake yi a dinga lissafa shi cikin masana, yayi gogoriyo, yayi kafada da kafada da masu ilimi, abin da yake nufi kenan. Wani kuma sai yake samu damar da zai ci mutuncin abokan fadansa. Saboda sai zama manufofin ba na asali bane, ko masu hadari ne kwarai. Wannan ma yana nuna akwai buƙatar a sake mutane tariyar ire-iren waɗannan abubuwan. To akwai tafai guda hudu waɗanda suke da wannan kimar a cikin ilimi. Na farkonsu shine wannan littafin, in muka ɗauka wanda suke sandaɗe, Akhlaqul Ulama na Al-Ajuri. Akwai littafin Khatibul Baghdadi, waɗanda dukkaninsu za su iya ba da wato manazarta game da wannan ƙadiyar. Akwai Al-Faqihu wal Mutafaqqih, wanda khatibuna yawan ɗebowa ma daga nan. Akwai Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', wannan littafin guda biyu na Khatibul Baghdadi, kamar yadda na taɓa faɗa wata rana, bai yiwuwa mutum ya ɗalibta ilimi, ɗalibta da ma'anarta daƙiƙa, a ce kuma bai da mu'amala da su. Gaskiya zai yi asaran wani sashi na harkar da ta kamata ya sani. Littafi na uku shine littafinmu na Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barri An-Namari. Kaji littafai guda huɗu waɗanda suke da alaƙa da wannan babuka, alaƙa muhimmiya, ba wai don su kaɗai ba ne, akwai wasunsu, amma dai waɗannan sun yi fice wajen koyar da, na farko tukunansu tantance maka me ma ake nufi da ilimi, yaya ake samunsa, a wurin suwa ake karantarsa, me ye ladabban karanta ilimi, me ye ladabban bayan ka zama malami, ladabban fatawa, ladabban karantarwa, ladabban raddi, ladabban munazara, sannan su tsoratar da kai daga abin da ke tare da waɗannan abubuwa na haɗaɗɗura, haɗarin riya, haɗarin girman kai, haɗarin wato faɗan abin da ba shi ne daidai ba, tawili mummuna da sauransu. To duk wannan tafan za su jalin zamunka wajen ganin ka tafi a alƙibla kyakkyawa. Baya ga su kuma akwai tafai na tarajim na malamai mabambanta, irin su Hilyatul Awliya, irin su shi kanshi Tarikh Madinatu Baghdad na Al-Khatibul Baghdadi, irin littafin Siru Alamin Nubala na Al-Imamu Zahabi, irin Ba'ul Ghumar na Al-Imamu Ibn Hajarin da ire-irensu. A cikin tarjamomin malamai mabambanta za ka dinga samun muqtatafat, ababen tsinta game da ɗabi'arsu da ra'ayoyinsu da tunaninsu da ladabban da suka karantar da irin manhajin da suka mu'amalanci ilimi. To shi yasa kamar yadda malamin Malam Albani ya shafa da Allah ya gafarta masa, yana yawan wasiya da cewa ɗalibai su dage wajen karanta labarai da tarihin malamai, saboda waɗannan malamai su ne fitilarka, su ne abin koyinka, kuma kana so ne ka bi sawunsu. To yana da kyau ka san yaya suka yi nasu tafiyar, yaya suka yi tasu tafiyar. Kuma a kowane fanni na ilimi akwai irin wannan tarbiyyar, shine akwai wasu mutane da ake ganin su jagorori a wannan fannin, kowa yana kallonsa a matsayin abin koyi. A kasuwa akwai wannan, a harkar kiwo, a harkar noma, harkar tattalin arziki, harkar boko, likitanci, ungozoma, gine-gine, duk wata harka akwai wasu mutane da ake kallonsa a matsayin jagorori a wannan harkar, wanda mutane da ke shigowa suna so su koyi da tafarkin waɗancan. So na gani wannan zai iya ba mu abin nan kamar amsa akan me yasa muke so mu karanta da wannan littafi. Wato muna so ne ya dawo da hankulanmu, ko ya taimaka wajen tattaro hankulanmu waje guda. Mu san tunda muka zaɓi wannan tafarki na ɗalibta, to fa akwai abubuwan da suke lazimi sai mun itirafi da su, kuma sai mun bi su. To ya za mu yi mu san waɗannan abubuwan? Alhamdulillah mun karanta wasu littafai a waɗannan majalisu namu, ire-iren waɗannan, kuma muna karantawa ma har yanzu, amma wannan bai wadatar ba. Duk da zaka ji wasu abubuwan kamar maimai ne, amma shi kanshi maimai yana taimakawa a san muhimmancin abu, a ji wane ya faɗa, wane ma ya faɗa, wane ma ya faɗa. To lallai wannan abun ba abun wasa ba ne. Shi yasa ta Qur'ani yana yin maimai, ya faɗi magana ya maimaita ta, ya faɗi magana ya maimaita ta, ba kawai haka sudan ba ne, akwai muhimmancin wannan maimaitawa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, da aka yi ta faɗa a cikin Ar-Rahman, kana ganin kawai wasa ne? Ko inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'min wa inna rabbaka lahuwal azizul hakim, da cikin sutu shu'ara, kana ganin kawai wasa ne? Fa hal min muddakir, kana ganin kawai haka kawai ake ta faɗanta? Kisa annabi Musa take cikin kowane juz'in Al-Qur'ani, kana ganin kawai haka nan ne? Allah ya rasa da abin da ya cika ne, ha duka akwai manufa. To da gaskiya manufar kuma shine abin ya tabbata a cikin zuciyarka. Yi Imam al-Bukhari yadda yake da dabaran maimaita hadisai. Akwai hadisin da zaka yi ta jin shi a cikin Bukhari, zaka yi ta jin su wani an maimaita shi wuri 10, wani wuri 8, wani wuri 20, kai akun da aka maimaita ma sama da wuri 30. Kuma a inda ma baka tsammani sai ya kawo shi. Saboda ya ƙara tana maka cewa wannan karatun fa yana da muhimmanci a nan ma. So zaka fito karatun ladabi tsakani da Allah muhimmancin sa, kamar yadda Imam Malik yake cewa mun ji gun malaman mu sai muka fahimci mun fi buƙatar ma ladabin su kafin mu buƙatu zuwa ga ilimin su. So da dan aka ci misali ga malami marar ladabi, ga jahili mai ladabi, to barnar da malamin can zai sai ta fi jahilin. Ma'ana mutumin da ke da ilimi bai da ladabi, sai yayi barna a cikin al'umma fiye da mutumin da bai da ilimi amma yana da ladabi. So da ladabi zai nuna mushi ga abin da ya kamata yayi a babin ladabi ga abin da bai kamata ba, ba zai tsoma baki a cikin abin da ba ruwan shi. Saboda ka gara mutum ya zauna bai da ilimi yana da ladabi, a kan ya ce a ce yayi ilimi amma kuma a zare ladabi daga cikinsa. Kaga ya zama irin watul alaihin naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu shaitan. Allah ya kyauta. Na ɗaya kenan. Na biyu, a takaicen takaitawa, wannan littafi wasu malamai da dama sun karantar da shi da yawa tun ba yau ba. Tun bayyana sa a duniyar ilimi, malamai a wannan zamanin sun ba da muhimmanci wajen karantar da shi da yi masa tahqiqi da fitar da shi a cikin al'umma. A nan ƙasarmu na san malaman da suka karantar da shi akwai Dr. Abubakar Muhammad Fani, Dr. Birnin Kudu, hafizahullahu, da jimawa ya taɓa karantar da littafin a wata daura wajiza jiddan. Akwai abin nan Malam Abubakar Jumari a nan Zaria, Allah ya saka mashi alkhairi, ya taɓa kanta littafin, na san an yi wannan karatun. Akwai Malam Bashir Lawal Muhammad, Allah ya saka mai da alkhairi, yana karanta da littafin, ana ma saka karatun a Sunna TV. Akwai kuma wani malami Balarabe wanda ni na bi karatun shi da littafin nan, sunan shi a Sheikh Salim Ibn Abdullahi Al-Khawkhi, malami ne salafi, mutumin ƙasar Yaman. Karatun yana nan akan internet, na bi audios ɗin a wasu lokuta a baya. Sannan akwai malamai da suka yi littafin tahqiqi kala daban-daban, nuskoki mabambanta. A nan tare da ni ga nuskoki aƙalla guda biyu. Akwai nuskar ainihin wato tahqiqin Malam Isma'il Ibn Muhammad Al-Ansari. Malam Isma'il Al-Ansari abokin Ash-Shaykhul Albani ɗin, wani malami da ya karanta a Jami'ar Islamiyya, ya yi tahqiqin. Wannan nashi yana daga cikin daɗaɗɗun tahqiqat da aka yi littafin. An buga shi tun 1978, sama da shekara 40 a yanzu. 1978 aka buga shi a ƙasar Saudi Arabia. Akwai tahqiqin Dr. Ahmad Haji Muhammad Usman, wanda aka buga shi ƙarƙashin kulawar Rabi'atul Alam al-Islami, ƙarƙashin shugabanta Dr. Abdul Muhsin Ibn Abdullahi At-Turki. Wannan shi ma tahqiqi ne mai kyau ƙwarai da gaske. Dukkaninsu muna da su a nan maktabar Mutadhar Hadith Salafiyya. Akwai kuma wasu ma waɗanda ba waɗannan ba. So da haka littafi ne wanda babu wata tababa game da ingancin danganta shi zuwa ga mai shi, ko kuma wato babu wata tababa game da shahararsa a matsayin littafi ɗaya daga cikin littattafai sanannu a wannan babi. Abu na gaba shi ne a taƙaice wane ne al'imamu al-ajuri, a taƙaice ƙwarai da gaske, don malami ne wanda yake sananne bai buƙatar wata doguwar tarjama. Sunan shi shi al-imamu al-ajuri sunan shi kenan Muhammad ibn al-Husayn ibn Abdullah. Muhammad ibn al-Husayn ibn Abdullah al-ajuri, ana cewa al-ajuri ne dangantaka zuwa ga wata anguwa da ke ƙasar Bagadaza, ko wani ƙauye, ko wani kamar a ce bahiya, kamar irin anguwanni da ke gefen gari a ƙasar Bagdad, wanda anguwa ce ta masu aikin yin ajur. Ajur ɗin kamar yadda malamai suke faɗa shi ne kamar aikin wani siminti ne, ko wani tubala da ake yin gini da shi na musamman, shi ake ce ma ajur. Nau'i ne na wani sinadari da ake yi kamar yadda ake yin bulo misali a yanzu, ko ake yin siminti, ko ake yin interlock, wani abu ne da suke sana'anta wanda ake aikin gini da shi shi ake ce ma'ajir, to anguwarsu kenan ko kuma ƙauyensu kenan. An haife shi a shekara ta 280 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Baghdad. Anan ya taso yayi karatu yayi ilimi. Lokacin Baghdada tana cike da dubga-dubgan malamai, kuma ya samu karatu a gunsu. Daga ciki a lokacin akwai Abubakar dan gidan Abu Dawud, yana daga cikin manyan malaman garin Baghdad a lokacin, irin su abin nan wato Abubakar al-Baghdadi da irin su Abul Qasim al-Baghawi, babban malamin nan na aqida, da kuma wasu malaman da kamar Ibn al-Arabi wanda malamin sa ne ya karantar da shi. Wannan ya ba shi dama tasowar da yake a cikin gari wanda yake cike da malamai, ya ba shi dama kuma gari ne wanda a lokacin ba a da garin da ya damu da ilimi a duniya irinsa. Lokacin Baghdad tana cikin asaru hadzahabi game da ilimi, wato ƙarshen ƙarni na uku zuwa farkon ƙarni na hudu, lokacin ta cika da malamai masana da na kirki har ma wanda ba na kirki ba. Al-Ajuri ya sami yabo sosai a gun malamai mabambanta da suke tarjama sa, babu laifi mu ambaci wasunsu, kamar Al-Khatib al-Baghdadi da yake cewa kana thiqatan saduqan dayyinan walahu tasanifu kathira wa haddasa bi Baghdad qabla 30 wa 300, yace ya kasance malami ne amintacce wanda yake da kula da addini kuma yana da littafai da yawa, ya karanta a garin Baghdad sannan ya bar Baghdad ya koma Makka, yayi mujawara a Makka, ya je Makka da niyyar ya dan shekara ɗaya ko biyu. An ce har ya taba jin ma wani hatif, wani magana kamar ana gaya mai cewa zaka shekara 30 a garin nan. So shekara shi 30 a abin nan zauri, ya tafi Makka shekara ta 330, ya rasu shekara ta 360 a cikin watan Muharram irin wanda muke ciki din nan. Haka Ibnu Khallikan a cikin littafinsa na ainihin wato Wafayatul A'yan yana cewa al-faqihu ash-shafi'i al-muhaddith wa kana salihan 'abidan, yace mutumin kirki ne mai nagarta mai bautar Allah. Haka Imam Adh-Dhahabi a cikin littafin Siru Alamin Nubala cikin mujalladi na 16 yana cewa kana saduqan khayran 'abidan sahiba sunnatin wattiba, ya kasance mutumin kirki ne zababbe cikin mutane mai bautar Allah wanda yake bin sunna. Haka Salah Salahuddin Safadi yana cewa ka al-muhaddis al-faqih ash-shafi'i al-muhaddis kana saduqan 'abidan sannafa fil hadith wal fiqh kathira. Haka As-Subki yake fada shi ma a cikin littafin Tabaqatu ash-Shafi'i yake cewa al-faqih al-muhaddis sahibu musannafat. So haka dai malamai suka yi tayyaban shi yabo mabambanta. Al-Imam Al-Ajuri ya bar littattafai a bayansa masu amfani ƙwarai da gaske, waɗanda malamai suka ci moriyarsu kuma suke girmama su. Daga ciki akwai littafin Akhbaru Umar Ibn Abdul Aziz, Akhbaru Umar Ibn Abdul Aziz wanda an buga shi da tahqiqin Dr. Abdullahi Usailan. Akwai littafin Akhlaqu Hamalatul Qur'an wanda aka yi cewa Hassan da Hussein ne shi da wannan littafin. Akwai ɗan uwa Dr. Jamil Sadis yana kanta da wannan littafi na Akhlaqu Hamalatul Qur'an. Sai kuma wannan namu akhlaqul ulama, akwai adabun nufus, akwai tahrimun nard wa shataranj, akwai littafai iri daban-daban dai. Akwai muhimmin littafinsa shine ash-shari'a, kitabu ash-shari'a fi bayani aqidati ahlus sunnati wal jama'a. Ina nan an bayago littafin ash-shari'a wannan da Samir ya tahqiqi a cikin mujalladi 6, wanda ɗaya ne daga cikin littafai muhimmai a cikin babi na aqida ahlus sunna wal jamaa, wanda shi ma ana karantar da shi a nan makaranta. Barista Abubakar Husaini jazahullahu khairan ya karantar da littafin nan na ash-shari'a, kuma a yanzu Sheikh Daud Az-Zahiri jazahullahu khairan yana karantar da wannan littafi. Duk da yake karatun an kwana biyu ba a samu yi ba, amma dai yana nan cikin yana nan amala. Littafi ne muhimmi ƙwarai da gaske wanda 'yan bid'a ba sa son shi, saboda ya tsananta musu wajen raddi, kuma ya kai matuƙa wajen fitar da hadisai da suka saba wa ababen da 'yan bid'a suke faɗa, musamman akan babuka na ahadisu sifat. Allah ya saka mishi da alkhairi. Sannan baya ga waɗannan akwai littafai mabambanta dai da ya rubuta, waɗannan sa daga cikin muhimman littattafan da ainihin aka san shi da su. Akwai littafin Al-Ghuraba min al-Mu'minin, Al-Ghuraba min al-Mu'minin shi ma littafi ne da yake magana akan abin nan wato gurba ta imani a zaman nan, bid'a da haƙuri wajen da'awa da irin abin da ke samun masu karantawa da kuma kitabut tauba shi ma ya littafin sa ne. To muka dawo kan wannan littafi nashi kamar da muka ambata al-Imam al-Ajuri ya rasu a shekara ta 360 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a watan Muharram irin wannan da muke ciki, ya rasu ne kuma a garin Makka inda ya mujawara ta tsawon shekara 30. Malaman tarihi suna cewa wannan mujawara da ta yi ta taimaka sosai wajen yaduwar ilimin sa da shaharar sunan sa, saboda alhazai da ƴan umara da ke zuwa daga garuruwa daban-daban sun gamu da shi, sun koyi karatu a wurin sa, kuma sun dauki littafan sa da ilimin sa sun kai garuruwan su ga kasashen Afrika, kasashen Asiya da sauran kasashen Larabawa. Zaka ko ina littafan sa sun shiga, musamman da littafin Ash-Shari'a, Akhlaqu Hamalatul Qur'an, Akhlaqul Ulama da makamantun su. Allah ubangiji ya gafarta musu. Shi wannan littafi na Akhlaqul Ulama, abin da ke cikin sa kamar da muka ambata na farko, malamin yayi kokarin ya kawo bayani game da wato darajar ilimi. A farko ya kawo maganganu da suke nuna darajar ilimi, ayoyi da hadisai da maganganun malamai da suke nuna cewa ilimi wani abu ne mai daraja, ilimi wani abu ne mai kyau, muhimmi. Sannan kuma yazo yayi magana akan siffofin malamai da halayen ɗaliban ilimi da yadda ya kamata a zauna a majalisi da batu akan kyakkyawar manufa da kyakkyawan hali da ladabban wato tattaunawa. Sannan yazo ya kawo magana da ya kira da sunan wato akhlaqul alimil jahil, halayen malamai wanda suke jahilai ne a cikin malamai wanda ba su san darajar kansu ba, ba su san mutuncin ilimin su ba, wato munanan halaye da ba su dace da malamai ba. Yayi magana akan su, ya kawo su, ya ainihin wato yayi tsokaci akan su, ya faɗi maganganun malamin da suke Allah wadai da hali kaza a gun malami, Allah wadai da hali kaza a gun malami. Saboda zai ba da wato fuska guda biyu ga abin da ya kamata a yi ga abin da bai kamata ba, wanda kuma dama wannan shine salon wa'azin Alkur'ani. Kalli wa'azin da dinda Qur'ani yake wa'azi, akwai ayi kaza, kar ayi kaza, wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirata, kaga umarni kenan, wala tansa nasibaka min dunya, kaga hani kenan, wa ahsin umarni kama sallallahu alayka, wala tabghil fasad fil ard, kaga hani kenan, umarni biyu, hani biyu. Wa ahina ila ummi Musa an dirdi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani, duk inda yake wa'azi ana so idan akwai umarni akwai hani, akwai fadan mai kyau a fada ayi a kwadaitar izuwa gare shi, mummuna kuma a fada a tsoratar ayi hani izuwa gare shi. To yayi duka waɗannan abubuwan a cikin littafin nashi, Allah ya saka mishi alkhairi. Ina ga wannan dan takaitaccen bayanin zai iya wakiltar wato muqaddima takaitacciya game da littafin. Abinda ban fadi ba shine cewa da nayi akwai nuskoki mabambanta, akwai bugu mabambanta da aka yi wa littafin. To akwai kuma nuskoki na rubutun hannu na littafin waɗanda aka samu, waɗanda da su ne ake dogaro wajen tahqiqin littafin ga waɗanda suka yi ayyuka. Nuska ta farko mashhuriya ita ce ta wato maktaba ta Anadolu a ƙasar Turkiya kenan, wadda nuska ce mai kyau ƙwarai da gaske. An same ta da rubutun hannun wani daga cikin ɗaliban da ya koyi karatu a gun malam. Akwai kuma nuska ta maktabatu Darul Kutub al-Misriya wadda take ƙasar Misra, a maktabar ƙasar Misra an samu wannan. Akwai kuma wata nuska a maktabatul Asad a Dimashq. To waɗannan su ne nuskoki da kusan duk wani mai tahqiqi da su yake dogara ko ya dogara da waɗanda suka dogara da su, su ne rubutun hannun da aka samu. Allah ya kyauta. Muna ganin bari mu je kai tsaye zuwa farkon littafin mu ji me yake faɗa shi malamin, don kada mu tafi doguwar muqaddima wadda za ta cinye lokaci. Lafiya dai ko? Al-Imam al-Ajuri ya fara littafin nan daga inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu ssalihat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin an-nabiyil ummi wa alihi wa sallam, wa billahi astaeen wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara wannan rubutu nawa. Godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar sani dukkanin ababe masu nagarta suke cika, kuma tsira da amincin Allah su tabbata zuwa ga annabin mu nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wannan manzo da bai rubutu da shi da alayensa da kuma da sallama da salati. Wa billahi astaeen, yace ina neman taimakon Allah ne. Yana shiga ku ya gara kashe abin nan kawai kashe shi kawai. Yace ina neman taimakon Allah, kuma Allah shine abin dogara na, kuma dalla da Allah ya zama abin dogaran mutum. Amma ba'du, fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba fahadahum lil iman thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahabba fatafaddala alaihim fa'allamahumul kitaba wal hikma. Shi bayan haka, lalle Allah ubangiji madaukakin sarki wanda sunayensa sun tsarkaka, yayi ya kebance wasu daga cikin halittunsa waɗanda yake kauna cikin mutane. Allah ya kebance waɗanda yake kauna, fahadahum lil iman, Allah ya shiryatar da mutane zuwa ga imani. Ya Allah mun gode, Allah mun gode, mun gode. Allah in yi kaza, Allah ya baka imani, to zabin shi ne, ganin damarsa ne, kaunar da yake maka ne ba dabararka bace, ba karfinka bane, ba iyawarka bace. To a cikin ko mu'minai din, fahadahum lil iman thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina, sannan a cikin mu'minai ya sake kebance wasu kebantattu, man ahabba, su ma ya kara musu wani mataki na kauna, fatafaddala alaihim, ya musu baiwa, fa'allamahumul kitaba wal hikmata, sai ya sanashe su alqur'ani da sunna, shine alkitaba wal hikma, kamar da al-imamu ash-shafi yake fara din da kaji an ce wallazi menene arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aba ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك جاء أنقى ما سأل القرآن سنة دواني دم أنا القرآن بالسنة وفقههم في الدين كما يشري يباس فكه يباس فهنت الدين وعلمهم التأويل يسنى الشيد سوفسر قان سرور دك يتكن نسوشن القرآن بالسنة وفضلهم على سائر المؤمنين كما ya fifita waɗannan bayi akan sauran muminai. Allah ya zaɓi muminai ya ba su imani, a cikin muminai ya zaɓi wasu sai ba su ilimin da Allah ya ba su, wanda ya ba su wannan fifikon ilimin alƙur'ani da sunna. Mu kiyaye, mun sha faɗa cewa ana maganar ilimin da shari'a ta yabe shi kai tsaye, to ilimin ƙur'ani da sunna ne. Sauran ilimin waɗanda ba waɗannan ba, to yabansu zai zo ne da gwargwadon yadda suke wa ƙur'ani da sunna hidima, ko da gwargwadon bukata da dan adam yake zuwa gare su, amma ba asali bane yabo gare su. Bayan da Allah ya ba su alqur'ani da sunna, kuma ya ba su fahimta a cikin addini, kuma ya sanashe da su sirrorin ilimin addini, da haka wannan ta ba su wata falala ƙari akan falalan sauran muminai. Wa zalika fi kulli zamanin wa awanin, kowane zamani da kowane lokaci akwai wasu mutane da Allah ya bai wannan baiwa, ya fifita su akan sauran bayi, ya ba su ilimi, ya ba su fahimta, ya ba su sirrin ilimi, sannan ya fifita su a kowane zamani akwai su. Rafa'ahum bil ilmi, Allah ya fifita su, ya daga su ta hanyar ilimin su. Wa zayyanahum bil hilmi, Allah ya musu kwalliya da dattaku. So kaman kaga har ya fara wannan, yana daga cikin bara'atul istihlal. Yanzu ya fara muqaddima ne da fadan, daga muqaddiman kana iya ka fahimci ina littafin ya fuskanta, kuma kaga har ya fara bayyana maka wasu daga cikin siffofin malamai, shine daukakar su da ilimi ne. Daukakar su da ilimin shike daukaka su, kamar da wacce aya da muka ja, watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fasalaka minha, da Allah yace walau shi ina la rafa'anahu biha, da mun so da mun ɗaukaka darajarsa, biha ay bil ayat, da wannan ilimin na ayoyi. Sannan abu na biyu da ke ba malamai martabar da za a gani shine alhilm, dattaku. alhilmu wato duk abin da yake da suna sanin ya kamata hakuri mutunci iya zaben abin da za su fada kamewa daga san duniya kamewa daga saban Allah kamewa daga san zuciya yana cikin alhilm shine a cikin ɗaya littafin nashi akhlaqu hamalatul qur'an ya ruwaito magana daga Umar dan Khattab da yake cewa ta'allamu al-ilma wa ta'allamu lil-ilmi as-sakinata wal-hilm ku koyi ilimi kuma ku koyi natsuwa da dattaku dan ilimi ana sa ran duk mutumin da yayi ilimi abinda ake tsammani daga gare shi shine a ga wadannan sufufu wannan kuma hatta jahilai sun yarda da wannan saboda za ka ga akwai abinda su kansu jahilai koda suna yin shi da sauran mutane wanda ba malamai ba koda suna yin shi amma ba sa hakura su ga malami yayi idan aka ga malami yayi za a yi challenging din shi saboda ana ganin abinda yake dauke da shi na martaba to yafi karfin ya mai da kansa haka ko kun gane ko jama'a yanda ana ganin ka alaran ma madacin alqur'ani ko mai jan baki ko malami mai wa'azi ko mai limanci a masallaci ko a anguwa ko malamin islamiya akwai ta sharholi da za a yi a anguwar kowa yana yi amma kai baka yi sakai ba in ka je yi wanda suke a wannan sarfarci ma haba malam har da ku gaskiya wannan bai dace ba akan haka sai wani ne da binka sallah kuma shi bai na yin wannan iya shege amma saboda su kansu yadda cewa kai kafi su daraja ko mun gane kafi su martaba ko bai kamata ka zo solo matakin da suke ba dan wani lokaci muko usadai sai mutun ya maida abin fitina cewa wai shi an takura me a ai an girmama ka ne wani abin ma halas ne fa amma kai an girmama ka ana ganin bai dace kai ba yanzu akwai a cikin al'umma ko gari ko anguwar da yanzu malami bai isa jira da matar shi ba wallahi kaga dai halas ne kuma soyayya ne ko amma ya saba wa ethics din garin ko anguwar ko irin mutanen da za a ji labarin ga wani malami yana jerawa da matar shi wallahi sai a daina bin shi sallah man shi Abu Salu ya taba mu labarin irin wannan case din a jiga da wani malami ya taba goyo matar shi a babur sai da ku mutum masallaci suka yi zama aka dakatar da shi daga limancin juma'a cewa wani irin rashin mutunci ne wannan wani irin rashin daraja ne kaga amma mu yanzu usare ya gani suke wannan wani passion ne haka wani kwasho ne haka musamman yan Bauchi kowa da roba roban shi da mutanen Kaduna kowa da roba roban shi ya goyo matar shi ta sa niqabi to wannan ana ganin wani gamacin gari ne wannan amma su a Sokoto a abun nan a Kebbi to rashin mutunci ne so kaga hatta abin da ya halasta akwai wanda suna ganin bai kamata malami ya yi wani abu da ya halasta ba saboda ya saba wa mutuncin da ake expecting daga gare shi muna gane yadda wato malami ke da martaba a cikin mutane hatta marasa mutunci suna so su ga shi ya maintaining mutuncinsa to ashe kai ya kamata ka fi su wannan tunanin ya za ka maintaining mutuncinka bihim da su ne yu'raful halal wal haram da su ake sanin meye halal da haram har ila al imam al khatib al baghdadi a cikin al jami ya rawaito ta magana irin wannan cewa zayyunul ilma zinatul ilmi hilmu ahlihi kulli yadda ke tare da ilimi shine dattakun ma'abuta ilimi dattakun shine kulliyar idan ma'abuta ilimi ba su da bambanci da sauran mutane to ilimi bai musu wata kulliya ba ilimi bai bambanta su ba kallaka ga sojoji me yasa sojoji suke da bambanci da sauran mutane saboda training din su ya inculcate musu wani discipline da ya bambanta su da sauran mutane hatta daga kafa da ajewa lokaci guda suke dagawa shine fariti ko discipline ne an koya musu wata tarbiya da ta bambanta su to haka yake so a ga ustazai a ga malamai a ga yan makaranta a ga waɗanda suke cewa su masu addini ne a gansu da wannan bambancin a cikin mu'amalar su bihim yu'raful halal wal min al haram wal haqq min al batil da su ake gane menene halas menene haram duk mutanen duniya sun san meye halas da haram ga malamai suke komawa algawa ta malam meye halascin kaza kaza ya halasta ko kaza bai halasta ba su za su faɗa su za su karanta su za su yi wa'azi su za su yi nasiha wal haqq min al batil daga gare su ake gane meye daidai meye kuskure wad daru min an nafi daga gare su ake gane meye mai cutarwa daga abin da ke da amfani wal hasanu min al qabih agun sa ake gane mai kyau daga mummuna fadluhum azimun yace falalan malamai mai girma ce wa khatruhum jazilun muhimmancin su babba ne warasatul anbiya sune magada annabawa wa qurratu ainil auliya kuma sune sanyin idan masoya Allah alhitanu fil bihari lahum tastaghfir hatta kifaye a cikin koguna suna nema musu gafara kamar yadda hadisi ya tabbatar wal mala'ikatu bi ajnihatiha lahum takhda haka nan mala'iku suna saukar da fakafukan su garo su Al-Layth ibn Sa'din al-Misri shi ma yana cewa ta'allamul ilma ta'allamul hilma qabla al-ilmi yace ku koyi da taku kafin koyi ilimi ce dan idan ilimin ku yago babu da taku za ku karya darajar ilmi a idan mutane wal ulama'u fil qiyamati ba'da al-anbiya'i tashfa'u bayan annabawa a lahira malamai su ma za su yi ceto malamai na Allah waliyan Allah salihan bayi suna da damar yin ceto ranar gobe al-kiyama Allah ka sa mu tsira majalisuhum tufidu al-hikma zama a majalisin malamai yana saman maka da ilimi yana saman maka da hikima duk wanda ke zama tare da malamai bayan shekaru sai a ga shi ma ko ya zama malami ko bai zama malami ba ya zama dalibi ko bai zama dalibi ya zama yana da wayewa kai a cikin addini ba za a rasa shi a cikin wannan matakan ba in ko aka ce ya zauna da malami ya gaza wannan matakin na ukun to ya kai iyaka asara kamar mutum ne da yake zama cikin masu kuɗi ko dai a ga ya zama mai kuɗi shi ma sun buɗa mai ya samu ko a ga ya zama yana da rufin asiri ko a ga ya san darajar kuɗi alal aqal ya iya lissafi to in ko ya zama bai ko wannan matakin bai kamar to zama da malami ne mai sha'awa zama da masu kuɗi ne mai amfani ba yace wa bi amalihim yanzajiru ahlul ghafla da ayyukan malamai ne na karantarwa da wa'azi da tsoratarwa wanda suka gafala suke dawowa su fadauka mutane gafalallu sai su dawo sai su fadaka jama'a yanzu dauki wannan kabiyar ta rigima nan da yake ta tunanin yaki yanzu kun ga jama'a shigar malamai cikin ta an samu maslaha gurgurdan hali ana tunanin yanzu an samu ground da za a fahimci juna zuwa kai yana da kyau mu sake canja tunaninmu game da muhimmancin malamai musamman a cikin wannan al'umma jibin duk siyasar da ake a Najeriya da rudaninta da ake ciki malamai suna da ƙarfin muryar su suke iya samar da alƙiblar ina za a bi ko da fa suna faɗa ana zagin su dankali shakushe da haka aka yi ta musu tun bayo Babakar Gumi haka aka mishi Malam Jafar Mahmud Adam haka aka mishi Malam Ismail Idris haka aka mishi bawa mai shinkafa Malam Bakar abin nan mai sunan shi nan Ikara da Malam Albani namu waɗannan kaga duk sun shude Allah ya gafarta musu duk haka aka yi ta musu su din suna faɗa ana jin haushi amma kuma ana fahimta kuma ko ba a so ana bi to haka kuma wanda suke raye din nan fahimta yanzu ka duba ga yadda jahilan gari da mutane marasa daraja su ce izala ba su kyauta ba ai malamai sun bi gwamnati sun ce a zaɓi kaza mu wallahi kaza kaza amma kuma dole magana ta san kuma ita aka bi kuma idan aka samu matsala da su ake fara kuka duk da aka so kuma za su haƙura ba za su taɓa fitowa su maida su ce an musu kayan kara za su yi na ice ba shine ta na tuba ga da Malam Albani yake cewa daga cikin jarabawa a ce kai malami ne a Najeriya shi ka gani na farko tukuna sun da kake koyon karatu ba wanda zai encourage ɗinka sai dai a ta tabar da kai ana nuna maka kai ka lalace kai baka ma san darajar rayuwarka ba a haka zaka yi wannan karatun da wahala a haka zaka zama dalibi cikin yunwa da talauci a haka zaka sai da tatafai da kuɗinka hard earned money babu intervention babu sponsorship na telephone babu na ministry of education babu na ƴan uwa babu na iyaye babu na almajiranka ba sai ka yi iliminka ka zama malami sai mutane su fara lallabowa suna ta gayyata ka gari gari wani garin ma an kaje ko wajen kwana ba za su baka ba wani sai ka je wallahi ka wani da yunwa ko ka je babu ma janaritan da za a yi wa'azin kuma ka gama wa'azin wani kawai jahili kawai ce ƙarya ne kawai haka zai ce ba ruwan shi da wahalar da kake ciki da wanda ka shiga a sanadiyar wannan da irin binciken da kai kafin ka faɗa wannan magana babu ruwan shi kawai ce ƙarya ne to kaga wannan akwai haɗari a cikin wannan rayuwa saboda malamai sun wayi gari a wannan al'ummar tamu ba mu da wasu mutane irin su shi yasa jama'a mu kiyayi bakin mu daga aibata su koda mun saba da ra'ayin su mu kiyayi bakin mu ba daidai bane cin mutuncin wanda Allah ya dauka kasu ya darasa su ba daidai bane wannan kuma fa hadda malamin da ba dan kungiyarka ko daifaka ba koda an zo za a mai raddi raddi bai halasta mutuncin shi ba abinda raddi ya halasta shine warware shubuhar da ya kawo bayanin batarsa amma cin mutunci da cin zarafi ba aikin ilimi bane da zarar mutun ka ji ya zo yana raddi ka ji ya bige da cin mutunci da cin zarafi yana cewa shi din ba a gidan malanta yake ba shi yasa da ya san darajar ilimi ba zai wufuntar da darajar malanta ba yanzu ji ba ibn taymiya waye kai ibn taymiya yayi mai bid'a raddi amma zaka iya kawo kalma daya da ya fada wanda zaka shafe da suna zagi ko batanci ga wani malami ba sai dai a sa malami a kwalogo sai ya ji dimi shi da mabiyan shi sai ya ji dimin hujja amma ba dimin zagi ko batanci ba saboda malamai suna da daraja a cikin al'umma Allah ne ya ba su kuma a aikace muna ganin wannan daraja saboda jama'a mu darajta su sannan ka kiyayi har ila yau sukar malamin da duniyar musulunci ta yadda da malamtar shi ko da ya saba wa kai abin da kake gani duk malamin da zaka ji ana ambaton shi ana ambaton iliminsa to ka kiyayi kai ka zo kai ka ce ka fandare ba ka yi da mutuncin shi ba wannan shine abin da ya samu dan gidan Nasir Kabara malamai ne da mutane duk duniya ta amince da su tun yana yi da yan gidansu da yan anguwarsu da malaman garinsu da malaman zamanin shi ya haura na cikin littafi na cikin littafin ya fara da na zamanin nan taji ya ce dan bazu kaza albani kaza kaza ya tsallaka na zaman nan baya su Suyuti har ya tsallaka kan su Ibn Hajar har ya tsallaka kan har su Malik bai tsaya nan ba kan sahabbai kai bai tsaya nan ba har ya kai kan mai gidan gaba daya sai da ya tabbata ya tade gabaki daya duk mai kai shi ga wannan shine tun farko bai mutunta waɗanda Allah ya ba su daraja ba tun daga malaman cikin gidansu to da haka jama'a mu mutunta mutuncin malamanmu da waɗanda suke da rabo a ilimi ko da ba malamanka bane domin Allah ne ya ba su wannan daraja ko da mutum bai taɓa koya maka to indai Allah ya ba shi ya huwace mai darajar ilimi to ka san Allah ya ba shi wata daraja da Allah da kanshi ya ambata wallazina utul ilma darajat to dan me kai zaka dinga cin mutuncin sa wannan ko da fa mutum ga magari ba dai ka ci mutuncin mutum ila kuma wanda yake da za'id yake da ƙarin mutunci akan ordinary mutunci Allah ya kyauta malai sai ki cewa wa a'la darajatan min az-zuhadi hayatuhum sannan daukakar darajar su ta fita ta zahidai waɗanda su kawai sun tsaya ne a bautar Allah ba tare da ilimi ba akwai zuhadu akwai ulama musamman wancan zamanin nasu haka kusan malamai su mutane suka rabu akwai waɗanda tsabar ilimi suke da masa hidima akwai wanda basu damu da ilimi ba sun fi damuwa da tsabar tasbihi da zikiri da kuka da tilawa da sallar dare su ake ce musu zuhadu su ne suka rikide suka zama sufiya hayatuhum ganima rayuwar malamai riba ce a cikin al'umma riba ce a cikin al'umma wa mautuhum musiba mutuwar malamai kuma jarabawa ce da Allah yake mutane la haula wala quwwata illa billah mu muna cikin da muka shaida wannan jarabawa shekara 10 kenan da muna cikin ta ruwa ku ga yadda muke faɗi tashi a rashin malamin albani saboda malamin mu kenan kwaya ɗaya dai zama mana rumfa muka shiga din muka yi lif abun mu ya karanta ya koya mana karatu ya ba mu kuɗi mu kashe ya mana fada idan mun yi kuskure ya ba mu guidance babu abin da baya mana tunda ya fade muke muka shiga cikin wannan musibar da muke ciki ba mu kane ba har da sauran al'umma da suke sauraron shi daga nesa to haka duk wani malami zaka ga idan ya mutu sai ya ba wani gurbi da za a kasa cikewa yanzu jiba tunda Abubakar Gumero su tunda Abubakar Gumero su shin mutanen Najeriya musamman Ahlus Sunna ba su sake yin wani malami kwaya ɗaya da kowa ke jin maganar shi ba kala da kyau ga gani duk wani malami da kake ji in yi wata magana sai wani mara kunya ya ce bai yadda ba amma Abubakar Gumero Allah ya ba shi wannan karama in ya faɗa har shuwagabanni su baban gida su gawan su shagari duk waɗannan suna shakka shi suna ganin kwarjininsa amma yanzu akwai malaman da yan girman takardu ne sun fi shi in rubuce-rubuce ne sun fi shi in zalaƙa harshe ne sun fi shi amma Allah bai ba su wannan darajar ba to haka ka ga misali yanzu a nan garin Zaria tun da Malam Albani ya faɗi mutu waye ya iya saka ƙafa a cikin takalminsa babu da wani malami irin shi yanzu a garin nan ta ka kowane gari in ka je kalaluba duk wanda za a aji a wurin sai kaga cewa bai kai wancan ba kamar da bashi ke cewa magaji magaji an tambayi Sa'idu dan Jubair rahmatullahi alaihi aka ce mishi Allah ya gafarta malam ma alamatu halakin nas me alamar mutane sun halaka yace mautu ulama'ihim mutum malamansu in kana ne mota alama zahiri wataki nan waɗannan mutanen suna ala shafa halakatin suna gaba halaka to ka nuna mutanen da malamansu suke ta mutuwa kuma malaman suna ta mutuwa ba a mai gurgunsu dan da mu sunna Allah ce a ƙarshen duniya cewa malamai za su ƙare a rasa madadin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta idza anene idza lam yabqa ko lam yubqi aliman ko ittakhasa an-nasu ru'usan juhala za a zo a wayi gari cewa mutane suna ta mutuwa malami ya mutu wani ya maye gurbi wani ya mutu wani ya maye gurbi har sai a zo lokacin da in wani ya mutu babu wanda zai maye gurbi shine Annabi yake cewa hatta idza lam yabqa alimun ko lam yubqi aliman duk akwai riwaya dan sallah sai yace ittakhadha an-nasu ru'usan juhala to sai wani malami ya fitar da wani fiqhu muhimmi anan cewa su fa mutane ba za su gushe ba suna ruko da wasu a matsayin malamai ittikhadhu an-nasu ru'usan wannan wani abu ne lazimi a rayuwa ko dai su samu malami na gaske su ruko da shi ko kuma in ba su samu ba duk wani dan fake-fake da suka samu ko za su riki kamar budurwa ce ba yadda za a yi ta zauna ba ta yi aure ba sai dai ba ta samu ba ko ta samu miji kwage nagartacce ta aura ko kuma ta samu wani dan ya ayyuhan nasu ta manage da shi kaga shine ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan za su kuma dinga musu tambaya fa su'ilu fa aftu bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu Allah ya kyauta yace yuzakkiruna al-ghafila malamai su suke ankarar da wanda ya wofanta su tana mushi wa yu'allimuna al-jahila su suke ilmantar da jahili kowa a jahili aka haife shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an amma sai kaga gawaye gari ya zama masani tun daga a sa mushi babbaku da farfaru a koya mushi ta da baki har kaji ya iya rera karatun alqur'ani har ya hadda har wata ne ya zama malami wata ne ka ganshi yana limancin juma'a wata ne ka ji shi ya zama wani katafaran duk wani malami da zaka nuna ka saka wannan abin nan din akan shi wannan formula akan shi cewa da fa jahili ne su wa suka maida shi malami haka sune malamai ba babu shi bace ta maida shi haka yace la yatawaqqa'u lahum ba'iqa ba'a tsammanin sharri daga gare su ba'a tsammanin sharri shine ba'iqa duk abin da ake zai fito daga bakin malami tsammanta mishi alkhairi ake wato Allah ya sa malamai wani mutunci da mutane yake musu kyakkyawan zato to wannan shi yake da hadari ga malaman kwarai da gaske mutane suke ta maka zato suna tsammanin duk abin da ka faɗa karatu ne ilimi ne daidai ne to dole sai ka kiyaye son zuciya sai ka kiyaye magana akan dalili sai ka gujewa magana da san rai ko da tawili ko da son zuciya ko da jahilci saboda a san da kake faɗa mutane ba ruwansu kawai ai malam wane ne yace musamman sun yarda da kai to indai ka faɗa kawai ilimi ne kaga rayuwarka tana cikin hadari yace wala yukhafu minhum gha'ila ba a tsoron halaka idan an bi su ana tsammanin tsira za a yi amma mutane su jaka ka kai su ga halaka irin yadda shi wancan dan gidan dan tamoran nan yayi misali irin mai tatsi ne irin gasu nan malamai batattu iri daban-daban irin abinda Tijjani yayi da Inyasi da makamantansu mutane su sallama maka rayuwarsu suna ganin kai na Allah ne sai kuma ka batar da su jama'a wannan ba karamin hadari bane Allah ka tsare mu ina garin mu bari mu saurara anan yana ta dogon abin nan dogon dogon shimfiɗa kuma gashi lokaci ya mana halin nasa amma za mu saurara sai mu tashi inda yake cewa bi husni ta'addibihim yatanaza'ul muti'un mun zo a darasi na gaba wanda ya zama shine wato akhlaqul ulama darasi na biyu insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله